الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال رحمه الله تعالى كتاب البيوع، قال: باب إن شاء رد المسرات وفي حلبتها ساء من تمر. A har yanzu a cikin littafin da yake bayani a kan abin da ya shafi kunce-kunce na kasuwanci da cinikayya, a babi na 65 malam ba ya ce, babin idan mutum aka sai masa da akuya ko tinkiya ko saniya wacce aka daure nonanta, ma'ana an yaudare shi, to ya ce babin in ya so zai mayar da wannan dabbar da aka mata wannan abu, ya mayar da ita, sannan kuma ya mayar da sa'i guda ɗaya na dafi. Mana in ya so zai mayar da ita, ya ce bai yarda da cinikin da aka yi ba, inda an yaudare shi, kuma sai ya bada sa'i ɗaya na dafi a madadin tatsanta da ya yi, inda ba zai iya mai da abin da ya tatsanata ba, ba yanda zai koma ci, ba wanda zai yi ya yi kuma daidai da irin abin da aka tasa, in ya riga ya fito shi kenan. Da haka shi ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da zaɓi, ko dai ya rike ta ya haƙura, ya ce to ya yarda wancan da ya cuce shi wannan ya rabu da shi, ko kuma yana da zaɓin ya ce to zai mayar da wannan a dawo masa da kuɗinsa, amma zai ba da sa'i ɗaya na dabino. قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا المكي قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى غنما مسرات فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها ساء من تمر. فمنذ الله صلى الله عليه وسلم يجي دوان دي يسي دبا وچا أكا دوري نونان تا هما هرية تفيد إتا يجي تاتو نونان تو إنيا يدى دا چنكين دا قبايا يغاني يودر الساء كي إنيا سو ينا إيا ركي تا يحقورا دوان نوان دي يودريش ما أنا ليفن أكان تا. Idan kuma bai yadda ba, shine wa in sakhifaha, in bai yadda da kasuwancin ba, to fa fi halbatiha sa'un min tamr, wannan tatsan da yayi tunda ya ci amfani, ya ci moriyar abin da aka yi, to in yana so ya mayar da ita sai ya mayar ya biya, amma ya bada sa'i na dabino, tunda ba zai iya samun nono kwatankwacin wannan ya bayar ba, shi yasa sai aka ce ya bada dabino, tunda abu ne wanda yake mai daraja mai kima, sa'i daya. قال: باب بيع العبد الزاني. وقال شريح: إن شاء رد من الزنا. باب شنكم باوا باوا ديزما يايزنا وبيوا تايزنا وباوا ديكيزنا أسير مدى متن باوا يزما باوا ينازنا وأسير مشد بيوا يزما بيوا أنا زنا ديكا شنيش. باب بيع العبد الزاني. وقال شريح، شريح تابعين القالين يكيشوا إن شاء رد من الزنا، إن أكثر ما دبيوا هو باوا كذو كغاني يكيشوا ميزناني فو إتمزناك ياتي فهم كذو ذاك إيا مير واكا شي أباك فدنك دومو أنم أي بيني ذاك إيا ميدش كمان يزا أشي مثالي متني أورا مش ما تاي زوية غاني يكيشوا أن أورا مش أمطين بدروا يغاني يكيشوا بدروا بجي yana iya mayarwa, ya ce bai yadda da auren ba a matar shi, kamar haka ne. An gane ko? Kala haddathana Abdullahi ibn Yusufa, kala haddathana Laythu, kala haddathani Sa'idun al-Maqburi, عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر من ذا الله صلى الله عليه وسلم يجي إذا متن يسي بيوة هو ينادى بيوة سيكاما تتا أيك تزنى كما هرزنا تاتا تفتو فيلي سولا ليني جدانتا شيوان ديكي دي إتاكينا يمتا بولانا أما كدا يدوكيتا يبويتا معنى كريا كيتا ونقاي wanda ake dauke shi shine namiji da namiji amma mace ana tsare ta ne a inda take yace to ya mata bulala anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai iyakance bulala ne wai mata ba ta yayiwa wannan ya faru ne lokacin ba a bayyana hukuncin su ba amma da ayoyi suka sauka Allah madaukakin sarki yace azaniyatu wazani fajlidu kullu wahid minhumā ni a tajalla cewa a musu bulala dari wannan idan ya zama da ne cikakke ba bawa ba ba baiwa ba idan bayi ne ana musu hukunci rabin hukuncin da ake ma cikakkun yaya Allah ya ce fa idza uhsinna fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma ala al muhsanati min al adab idan ma'ana suka tsare kawunan idan suka zo kuma da zina shine fa ina taina bi fahishati Allah ya ce fa alaihinna nisfu ma ala al muhsanati min al adab za a musu azaba rabin abinda ake ma yaya kinan ana ma da namiji bulala dari in yayi zina wanda bai taba aure ba to baiwa za a mata bulala 50 na bawa za a mishi bulala 50 namiji haka nan mace idan ya ce cikakke ana mata bulala dari in an tabbatar da zinanta to haka nan mace baiwa za a mata bulala 50 idan kuma da ne cikakke ko ya cikakkiya amma sun yi aure ma'ana ma'aurata ne ko sun taba yin aure ko suna da aure aka same su sun yi zina hukuncin su shine a jefe su to shi jifa bai da rabi ba a rabin jifa don haka wannan dai bulala 50 din ita za a musu su ita ce akan su bai saboda matsayin su ba daidai yake da yaya ba cikakku domin suna da limit suna da iyaka bawa yana da iyaka ma'ana shi bai da bai cin gashin kansa kuma a wannan lokacin abinda zai nuna ma cewa ita zina abu ne wanda yake mummuna mara kyau ba yaya ma an ce ba cika yi ba ma'ana masu yanci bayi ne abin yake yawaita a cikinsu saboda bawa bayi da wani kulawa da yake samu sai wanda Allah ya tsare shi kuma yana ganin cewa shi bawa ne ko ita baiwa ce ba ta da dangi ba ta da yan uwa a wajen saboda haka komai za ta iya shi yasa wata rana da mataye suka yi hijira suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za su bashi ma'ana mubaya'a su za su yarda su karbi musulunci suka ce to ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan ne za mu yarjejeniya da kai na shiga musulunci shine sai ya ce abinda Allah ya faɗa ne an la yushrikna billahi shay'a ba za su yi shirka ba wala yasrifna ba za su yi sata ba wala yaznina ba za su yi zina ba wala yaqtulna auladahunna ba za su kashe ƴaƴansu ba wala ya'tina bi buhtani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wala ya'tinaka fi ma'ruf dai daga cikin matayen abinda ta bude baki take cewa to yanzu dama mace wacce take ta san ya kamata tana yin zina sai an ya shiga kiya ba ta zina to ko yanzu ne kaga wanda yake yana zina to wannan ka tabbatar cewa wanda Allah ya jarrabe shi to haka abu ne wanda yake mummuna sunan kawai in aka faɗe shi zaka ji abu ne mara kyau sunan kawai in aka faɗa za a ce abu ne mara kyau amma da mutum zai yi aure ne na shari'a yayi aure in zai shekara yana kusantar iyalinsa ba wanda zai zarge shi, ba wanda zai ce yayi ne. Amma wancan kalmar kawai in aka faɗa aka ce zina zai ka ji abin bayi, saboda haka abu ne wanda yake mummuna. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana yake cewa ya zane ta ya mata bulala, amma kar ya dauke ta zuwa wani waje. Yace sannan in ta sake maimaitawa karo na biyu aka sake kama ta tayi, yace sake mata bulala amma kar ya dauke ta zuwa wani waje. Sannan in ta sake nanatawa karo na uku aka sake kama ta, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan ba alkhairi a cikin ta, ba za ta bari ba. Ya siyar da ita, koda abinda za a bashi bai wuce kudin igiya ba, ya siyar da ita ya karba ya rabu da ita. Domin a ce mutum yana ƙarƙashin ka, kai ne kake kulawa da shi, kuma yana wani aikata saban Allah, kana da kaso cikin abin da yake aikatawa, ko yana jawo ma wani bala'i da zai same ka tunda ƙarƙashin ka yake. Abincin ka zai ci, a gidanka zai kwana, sannan kuma yazo ya saban Allah. Ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a siyar da su, koda da kudin igiya, ma'ana koda kudin da za a siye su bai taka kara karya ba, ya fi alkhairi ka rabu da su da ka zauna da su. Inda dama ya ce babu bai'il abdi zani, babu siyar da bawa in yana zina, kenan ana iya siyar da shi. Qala haddathana Isma'il qala haddathani Malik an ibn Shihab an Ubaydillah ibn Abdillah an Abi Hurairah wa Zaid ibn Khalid radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam su'ila anil amati idha zanat wa lam tufsin قال إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو ببطيخ. قال ابن شهاب لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة. وانا حديث إيرون وانشني أنت بأي ما زال صلى الله عليه وسلم وشيوا بأي واجي أنت يزنا الحال بتتبين أوليبا بتهي أوليبا معنا تايزنا ميه كنشن تايشي أنت يزنا كما تبولانا in ta ƙara yi a mata bulala. Yace in ta ƙara yi ku siyar da ita walau bi basir. Abbasir shine kaman abin da mata suke su tara gashin su waje daya su tattare shi suna ce mishi kumbushe, ma'ana koda da abin da yake gashi ne wanda ba dai siyar da shi ake ba, ko nawa aka taya ku siyar da su, domin ba alkhairi, ya nuna ba za su daina ba kenan. Yasa ba alkhairi mutum ya zauna tare da wanda yake mai saban Allah, ma'ana kayi nasiha, domin dukan nan kaman gyara ne. Amma mutum ladabi ne, ana ganin wannan din zai iya sa shi ya tuba ya daina, sai kuma bai ladabtu ba ya sake komawa ya yi, aka sake masa ce to na uku in ya ƙara yi, to wannan a rabu da shi, rabuwa da shi ya fi alkhairi. قال باب الشراء والبيع مع النساء. باب siye da siyarwa tare da mata, ma'ana mace tana da haƙƙi ta yi ciniki, ma'ana mace tana da haƙƙi ta yi kasuwanci, ba a hana mace kasuwanci ba. Nana Khadija radiyallahu anha, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta tana kasuwanci. Mata ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai masu siye da siyarwa a ciki, akwai masu sana'a a cikin gida, haka ba a hana mace sana'a. Wani yana daga cikin yancin da musulunci ya ba mace, kuma duk abin da ta yi sana'a in ta zama biloniya ba ka da haƙƙi a ciki, kudinta ne. Don kar ka zo ka ce to hajiya ni na baki izinin kasuwanci, da haka tare za mu dinga raba riba, sai abin da ta baka. Haka mace an ba ta ikon ta yi kasuwanci, amma a kan ƙa'idoji da suka dace da shari'a, e kasuwanci na ƙa'idoji da suka dace da shari'a. Ya sa musulunci bai hana ma mata wannan haƙƙi nata ba. Mata yi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai masu sana'o'i, akwai wanda suke da gonaki, akwai wanda suke da kuma wasu sana'o'i daban-daban. Haka nan kuma shi namiji ba a hana shi ya yi mu'amala ta fiye da siyarwa da mace ba, amma tare da kiyaye ƙa'idojin shari'a. Ya zama tsakanin shi da ita cinikin da za su yi harkar ciniki ne kawai zai hana shi da ita, kar kuma a wuce iyaka shi ga wasu abubuwa. ko a kulla abota ko wani abu wanda ya zama ya saba da shari'a, an gane ko? Don haka mace tana iya fita ta je ta yi cinikinta tafiya-tafiyar, ba a hana ta ba, shari'a ba ta hana ba, saboda shi kasuwanci halal ne, Allah ya halalta shi, kuma hanya ce ta mutum ya rufa ma kansa asiri. Mata nawa ne suke sana'a suke rufa ma mazajensu asiri? Shi ba zai iya ɗauke mata dawainiya ba. Don haka za ta yi sana'ar, za ta rufa ma kanta asiri, ta rufa mishi asiri shi ma. Haka musulunci bai hana ba. Sai dai kamar yadda na faɗa, in ya zama kasuwancin ya saba ƙa'ida ta shari'a. Kamar na na Khadija radiyallahu anha, ai ba ta tafiya zuwa wani gari kasuwanci. Saboda mace ba ta tafiya zuwa wani gari sai da maharaminta, sai da wani dan uwanta ko mijinta ko ubanta ko dan uwanta ko shakiki, ma'ana wanta ko kaninta ko wanda suka hada uwa ko wanda suka hada uba, wanda dai ya zama maharaminta ne ba za ta, ma'ana ta haramta a gare shi, saboda zai iya kare ta. Amma ita kadai tilodinta ta tashi ta tabi, ta je Lagos zaro kaya, ta tafi Kwatano, ta je ina ne zaro kaya, wannan fai da maharami, ba hana ta kasuwanci ba ta yi. Amma in za ta yi tafiya, to ta kiyaye ƙa'idojin da shari'a suka tsara na tafiyarta. La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa laylatin illa wa ma'aha bi mahramin laha. Azala sallallahu alaihi wasallam yace bai halatta ga macen da ta ba da gaskiya da Allah da ranan karshe ta yi tafiyar da ta kai tsayin kwana ɗaya da ini ɗaya face sai tana tare da maharaminta tare da ita. Na ce kwana ɗaya da ini ɗaya kake ce daga nan zuwa Lagos, ana nufin tafiyar da raƙumi zai yi ta kwana ɗaya da ini ɗaya. Dan gaba wasu zo su yi dabara sai an ce kwana ɗaya da ini ɗaya. Amma yanzu aka gama ce ta tashi tun daga nan ta niƙi gari ta tafi Dubai siyayya. Ba maharaminta kuma ita kadai. To wannan saba ma Allah ne. Shi hakan laifi ne, kasuwancin ba laifi ba ne, amma in ta yi hakan ta saba ma Allah tana da laifi. Ko ta tafi Jidda siyo kaya, ko ta tafi America siyo kaya, ko ina ne duk ana zuwa. Ko ta tafi China siyo kaya, ko ta tafi Kano in cikin ƙasa ne, ko ta tafi Lagos siyo kaya, duk ana yi. To ba hana ma mata wannan ba, amma in za su tafi ta nemi babban ɗanta ya tsaya tare da ita. Saboda ne? Saboda tsare ta, mace tana da rauni. Mace tana da rauni, akwai abubuwan da ba za ta iya kare ma kanta ba. Akwai abubuwan da ba za ta iya kare ma kanta ba. To haka babu laifi ciniki da mata. Don haka karka ce to ni na ji wa'azi cewa a ɗauke ido ka ce duk macen da ta zo kasuwa ni ba zan sayar mata da kaya ba, la. Babu laifi. Amma dai mutum ya zama ya kiyaye, ya ji tsoron Allah lokacin da za ta zo, kar ya kura mata ido, kar ya sake ita zance da ita har a bar magana kasuwanci a koma wani abubuwa daban na rayuwar duniya, wannan duk bai yi ba. An gane ko? Maganar da za su yi su magana ta kasuwanci. Qala haddathana Abu al-Yaman qala akhbarana Shu'aib an az-Zuhri qala Urwatu ibn az-Zubayr qalat Aisha radiyallahu anha. Shi Urwa dinnan dane a wajen nana Aisha radiyallahu anha, dan mahaifiyarsa ita ce Asma, yayar Aisha radiyallahu anha ita take auren Az-Zubay. To sai ya zama shi Urwa dane a wajenta, ita kanwar mahaifiyarsa ce. Ya zana yawan rawaito hadisai daga wajenta. Ya ce nana Aisha radiyallahu anha ta ce dakhala alayya Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama fa dhakartu lahu fa qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama ishtari wa a'tiki fa innal malwala'u liman a'taka. Kuma qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama min al-'ashi fa athna 'ala Allah bima huwa ahluhu. Kuma qala ma balu unatin yashtarituna shurutan laysa fi kitabillah. Man ishtarata shartan laysa fi kitabillah fa huwa batilun wa in ishtarata 100 shartin shartullah ahqqu wa awthaq. Wannan hadithin Urwa yake cewa nana Aisha radiyallahu anha sai ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya shigo sai na ga ambata masa. Da fadi me aka ambata ba? Ma'ana nana Aisha ce radiyallahu anha sai wata baiwa da ake kiranta Barira baiwa ce, sai ta shiga yarjejeniya da iyayen gidanta. Ana yin wannan kuma ana kiran shi mukataba, ma'ana yarjejeniyar da ta shiga da su ita tana neman yanci ne, tana so ta zama yanzu ita ba baiwa ba. To sai suka yi yarjejeniya cewa sai ta biya wani kuɗaɗe shine kamar ƙuƙiya guda tara, akan ƙuƙiya tara, ƙuƙiya ɗin nan kamar gram ne na azurfa da ake aunawa, ta da biya guda tara. To ita Barira radiyallahu anha ba ta da wannan kuɗin. To amma dai ta musu alƙawari cewa ita za ta je duk inda kuɗin yake, in ta biya shikenan ita ta zama ba baiwa ba, ta fi kanta, ta fanci kanta. To sai ta zo janna na Aisha radiyallahu anha, ta saba da ita, sai ta ce ga abin da take ciki, tana neman ƴancin kanta amma ba abin da za ta biya. Sai na Aisha radiyallahu anha ta ce to ni zan biya miki, ki je ki gaya musu cewa ni na yadda zan biya kuɗin ki ɗin. Da ta je wajensu ta gaya musu, sai suka ce sun yadda, amma akwai sharaɗi guda ɗaya da suka sa. Me ye sharaɗin? Shi ne akwai abin da ake kiran shi alwala. Alwala shi ne idan mutum yana da bawa sai ya ƴanta bawa, ko ta hanyar ya baka kuɗi ka ƴanta shi, ko ta hanyar ka ce in ka mutu ya zama ɗa, ko kuma a karan kanka ka ce ka ƴanta shi. To wala shi ne idan da wannan bawan zai samu kuɗi bayan an ƴanta shi ya zama ɗa, ya koma ya kama kasuwanci ya yi kuɗi, sai ya mutu ba yi da magaji, ba uba, ba uwa, ba ɗa, ba dangi, to wanda ya fi cancanta da wala ɗin shi da gadon shi shi ne wannan da ya ƴanta shi. An gane ko? Shi ne ya fi cancanta. To su sai suka ce mun yadda na Aisha ɗin ta biya kuɗin, amma in ta biya ta siye ki, kenan yanzu waye zai ƴanta ta? Sai suka ce amma wala ɗin nan mu muke da shi ba ita ba. Sun kawo sharaɗi? Eh, ana sa sharaɗi a kasuwanci, amma wannan sharaɗin da suka kawo bai yi ba. Domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alwala'u liman a'taka, wanda ya ƴanta bawa shi yake da wala, ba wanda ya sai da shi ba. Ai su yanzu siyar da ita suka yi, da haka ita ta siye ta, yanzu ta siye ta ne a wajensu ta ƴanta ta. To ya za a ce kuma su suke da wala? Shi ne sai suka ce to sai dai a yi haka. To shi ne abin da shi Urwa yake cewa Aisha radiyallahu anha ta ce fa zakartu lahu, sai na ba shi labari ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shigowa, sai na ce mishi ga yadda muka yi da wasu mutane, bari ba ta zo tana nema a taimaka mata, ni na ce zan biya na ƴanta ta, su sun ce sai dai su ne suke da wala. Sai ta ambata masa haka, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ki siye ta din, wa a'tiki, kuma ki ƴanta ta, fa innal wala'a liman a'taka, alwala wanda ya ƴanta shi yake da wala, shi yake da haƙƙi akan wannan bawa. Don haka lokacin da Aisha ta ƴanta ta, ba za a ce mata ita maulatu waɗancan ba, sai dai a ce maulatu Aisha, shi ne ma'anar wala. Wannan wala bayi ne ake musu haka. Amma kuma opposite ɗin baya zama haka, inda a ce shi mutumin da ya ƴanta bawan zai mutu bai da kowa, bai da kowa, ba a san danginsa ba, to shi bawan ba zai gaje shi ba. Me yasa? Saboda shi ne ya ma bawan taimako, ba bai mishi taimako ba. Wannan alfarmar da ka maza ka ƴanta shi, to shi ne in ya mutu bai da kowa za ka ci gajiyar wannan alfarmar. Amma shi bai ma wani abu da za ka ci gajiyar shi ba, shi ne ya more ka, ba kai ka more shi ba. Yasa in da mutum zai mutu kuma bawa shi kuma ba zai ci wala ɗin shi ba, domin bai ma da wala ɗin shi. To shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai shi wala ɗin nan wanda ya ƴanta shi yake da wala. Sannan sai da yamma ta yi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wannan abin ya faru, sai ya tara mutane, sai ya yi yabo ga Allah maɗaukakin sarki da abin da ya dace da Allah. Sannan sai ya ce wai menene damuwar mutane. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in zai yi nasiha bai ce to alal zama'ila kai ne yau ka je ka cuci wani a kasuwa, ba ya fatan haka. Sai dai ya zo ya magana kawai dunkulalle ya tashi, ya ce menene ya sa mutane suke kaza, ai su sun san da su ake. Ya ce menene damuwar mutane, suke sharɗanta sharuɗan da ba sa cikin littafin Allah. Me ya sa mutum zai sa ƙa'idar da Allah bai saka ta ba a cikin kasuwanci, kuma ya san hakan haramun ne? ai duk wanda yake wajen yake zaune ya san da shi yake in shi yake amma mutane da suke zuwa ba san me yake faruwa da haka wannan hanya ce ta abin nan ta gargadi kuma ta yin nasiha ba amma mutun nasiha a cikin mutane wanda ka mishi nasiha a cikin mutane ka tozarta shi shi yasa wasu suna kuskure sai a ce to shugaban nan mun gaya masa dan haka mun je mun zauna da shi wannan duk kuskure ne in ka je ka zauna da shugaba kana matsayin malami ko ya neme ku ku bashi shawara ku mishi nasiha wannan ku da shi ba sai kun zo kan munbari kuna cewa mun gaya masa ya kije ba wannan tozartawa ne wannan kaman kun wulakantar da shi ne a cikin majiyansa nasiha in kai nasiha a cikin sirri tafi amma ba za ka zo cikin mutane ka ce to ai wani na gaya masa ya kije ba dan haka gashi nan la wannan ba nasiha ba ne wannan fadiha ake kiranta to manzala sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya yi tunatarwa sai yake cewa wai menene yasa wasu mutane suke sa sharuɗa waɗanda ba sa cikin littafin Allah ma'ana sun ci karo da abin da Allah ya saukar ya ce mani sharaɗa sharɗan kowaye shi kowane irin mutum ne in ya sa wani sharaɗi da sharaɗin nan laisa fi kitabillah bai yi daidai da abin da Allah ya shar'anta a littafinsa ba fa huwa baghi wannan sharaɗin babu shi kenan ka sa sharaɗin bai yi ba babu wa in ishtaraqa mi'ata shar'in koda zai sa sharaɗi guda 100 ne in dai abin sharaɗin ba na daidai bane bai yi ba yace shartul lahi ahqqu wa awsaqu sharaɗin da Allah ya sanya shine yafi gaskiya shine yafi cancanta shine kuma wanda yafi ƙarfi da dacewa me sharaɗin da ya saba da sharaɗin Allah shine abin a sa ma sharaɗin da zai halatta ma haram ko a sa ma sharaɗin da zai haramta ma halal misali mutum ya ce zan siyar ma da motar nan amma ban yadda ka siyar ma da kowa ba wannan ai sharaɗin banza ne inda ka siyar min ai mulki na ne yanzu in na ga dama na yar in na ga dama na kona in na ga dama na siyar in na ga dama na kyautar to kaga wannan sharaɗin laisa fi kitabillah ko kuma yace zan na siyar ma da motar nan shi kila wani lokacin kunya ne yake damun sai yace na siyar ma da motar nan amma karkai kabu da ita cewa to yana ganin shi yanzu ya fadi ne motar shi ce aka biya ya fadi ana abin nan da ita har ya kai to wannan ba sharaɗin sa ba abin nan din sa bane ba hurumin sa bane ko kuma yace zan siyar ma da gidan nan amma wallahi ban yadda ka sa haya a ciki ba sai dai kai za ka zauna na ruwanta wannan sharaɗin laisa fi kitabillah bai yi ba haka suna nan da yawa sharuɗa da ake sharɗanta akwai kuma sharuɗan da suke daidai ne ko misali mutum ya ce mace ta ce ma za ka yi aure da ita ta ce na yi sharaɗin zan aure ka amma fa ba za ka auri wata mata ba ya matsayin wannan sharaɗin ba ana yi ba to wannan sharaɗin bai yi ba ba za a yi ba za ta yi auren amma ba za ta aihu ba a to wannan ai bai yi ba ai ana yin aure don a aihu ne ai ko Allah ya ce fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum ku nemi abin da Allah ya rubuta muku na yayaye mana dan me aka yi aure don a hayayyafa a samu zuriya ai ko saboda haka akwai sharuɗa da yawa da suke nan ba daidai ba amma kuma akwai sharuɗan da suke daidai ne ta ce na yadda zan aure ka amma ba za ka haɗa ni da ɗaya matar ka ya yi sharaɗin ta ne ban yadda ka haɗa mun gida ɗaya ba wannan sharaɗin daidai ne tana da wannan ikon sharaɗi ne daidai ne ba haramun ba ne ai ba ta haramta ma wani abu ba ta ce ta yadda amma ba za ka haɗa ta gida ɗaya da wata ba ka neman mata inda za ta zauna don wannan haƙƙinta ne haƙƙin ka ne in ka aure ta ka neman mata wajen zama ta ce to ni ba ga inda nake son zama
in baka da hali ba
sai ka haƙura in baka da hali sai ka haƙura wannan sharaɗin ya yi sai ka haƙura sai ka nema wannan sharaɗin sharaɗi ne na daidai wanda ce na yadda zan aure ka amma ba zan bi ka garin ku ba a garin mu zaka aje wannan sharadin yayi eh ba ta haramta ma aure ba ka yadda da za a yi auren ba ta ce ni ba zan aure ka ba amma fa ba zaka fitar da ni a garin mu ba in ka yadda to wannan sharadin yayi mata take da wannan ragamar a irin wannan babin aka bude ma mata kaga maza za su shara da kuma haƙoƙin su ne da ake dannewa yi sharaɗi ne na daidai sharaɗi ne na daidai a za ta iya ce ma zan aure ka amma ba za ka auri wata ba sai dai in dai ka rabu da ni wannan sharaɗin ya yi ba ta ce ma ba za ka yi aure har abada ba shi sai dai in ka rabu da ni ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Ali radiyallahu anhu yana tare da Fatima yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ga yar Abu Jahl tamzinta sai ya ji yana san ta ya neme ta da aure yar Abu Jahl sai ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za a yi wannan auren ba dan ba za a haɗa ƴar annabin Allah da ƴar manzon Allah ba ai kaga bai haramta mishi aure ba zai iya auren kowace mace amma wannan da wannan yace ba za a haɗa su ba Allahumma illa bil wanda ya rabu da Fatima ko kuma ta rasu zai iya auren mace ai ba haramta mishi akai sharadi akai to irin wannan ne shi zan aure ka amma da sharadin ba za ka ƙara aure ba sai in ka rabu da ni ba ta ce zan aure ka amma ba za ka yi aure ba har abada ba kaga wannan shi ne ta haramta ma amma nan ta baka condition kuma ta sa mishi iyaka yana da iyaka da ta ce ma zan aure ka amma fa ba za ka auri wata mata ba har abada to wannan shi ne bai yi ba wannan haramun domin ta haramta ma abinda Allah ya halatta amma wannan ta baka wani limit kaga wannan babu da yake sharadi ko ya ce ma zan siyar ma da gidan nan amma banda ɗakuna guda biyu na jikin gidan su waɗannan na bar su waƙafi ne wannan sharadin ya yi wannan sharadin in ka ga dama ka ce na yarda in ka ga dama ka ce ni ba yarda ba sai dai a siyar min duka ya ce to jikan na fasa wannan ba da yafi sharadi haka sharadi ne mai kyau amma dai sharadin da ya zama ya kunshi haram haram a halatta ma abin da yake haram ko a haramta ma abin da yake halal to wannan shine sharadin da aka ce bai yi ba baya littafin Allah kaga su yanzu ai suna so su haramta mana na Aisha abin da yake halaccin ta ne ko suna so su kwace mata wani haƙƙin ta na mallakan wala kuma haƙƙin ta ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to duk sharadin da baya cikin littafin Allah bai yi ba koda ya kai sharadi dubu ne ko a ina za a yi shi bai yi ba haka a kasuwanci ana yin sharadi da yawa mutum ya ce ma sharadi shine zan siyar ma da abin nan amma fa ko ka je ka samu bai yi ba in ka dawo ba zan baka kudin ka ba to wannan bai yi ba haka na je na samu kuma bai min kyau ba kuma ka ce ba za ka ban kudi na ba a bai yi ba kuma shine sharadin da yawa da yan kasuwa suke da shi no refund of money after payment ko ka dawo sai ya ce sai dai ya canja ma a wannan da shi ba ina iya dawowa in ce malam wannan abin na je na gwada bai min ba ba ni kudi na kinkenan kuma dole ka bashi kudin shi in dai ana aiki da shari'a musulunci dole a bayar amma a kasar receipt za a rubuta ma ba za a dawo ma da kudi ba bayan kariya akan wani to dai na je na ga abin ya baci ko na je na ga abin da ka siyar min din nan da na je na duba sai na ga ba irin abin da nake so ba ya ce still ba za ka ban kudi na ba sai ka kai shi gaban shari'a shari'a za ta karɓar ma kudinka to kaga mutane da yawa ya kuluna amwalan nasu bil batil wai shi yana ganin da ya dawo ma da kudinka a tara ce shi ya riga ya samu wannan kudin sai dai ya cire wani kaya da yake na ajiya canja mai ya bata ana ya kasuwa ko eh wai in kudinka ya riga ya shiga ya bi ruwa kenan shi ba zai fito ba to wannan wannan cin dukiyar mutane ne bil batil mutum yana da iko in ka zo abin nan ce to malam zan siya na yadda zan siya amma fa in naje abin nan bai yi ba zaka dawo min da kudi na kafin ya rubuta rizikin ka gaya mata zan je na gwada in bai yi ba zaka dawo min da kudi na ba wai maganar zaka canja min ba zaka dawo min da kudi na kuka raba a haka to dole ya dawo ma da kudin ka matukar an raba a kan wannan saboda haka babu zai bi kaga wannan sharuɗa waɗanda suke ba su yi daidai ba duka shari'a ta hana wannan kuma ba komai ake ba ana kokarin a toshe hanyar cutarwa ne da cuta domin sai ya za ka karɓi dukiyar mutum ta hanyar da ba ta dace ba shi yasa zai zo a wasu mu'amaloli da yawa wanda sun kunshi kamar nau'i ne na yaudara da cuta misali mutum ne ya riga ya zuba hatsi a ƙasa misali ko wake ko wani abu ya san cewa yanzu yanda aka kai wannan gaba din ruwa ya ja sai ya zo ya sayar ma da abin da ya shuka shi ya san cewa abin nan zai yi wahala ya kai to wannan kasuwancin bai yi ba baka siyar mishi idan misali wake ne sai ya wannan ƴaƴan yayi ya fito yayi kwari a lokacin ka san cewa ko ka siyar masa zai iya nuna to amma ko kuli bai yi ba sai ka zo ka kalli gonar ka ga cewa kai anya ba zan kai labari ba bari na neman wani kawai in ce mishi banna da wake a ƙasa da ya zo ya siya kuma kafin ka ce mai ruwa ɗauke shi bai sanya ake ba kawai sai ga komai ya lalace to ka ga wannan ka ci dukiyar shi ta hanyar yauda haka abubuwan kayan abinci kayan hatsi da kuma abin da ya shafi kayan marmari ana iya cinikinsu wani ya sayar ma da wani amma sai sun kosa sun kai gabar da cewa sai dai wani abu daban ya zo ya same shi misali Allah ya kawo wani ko fari ko wasu tsuntsaye su wannan wani abu ne daban da ya fi karfinka da haka ba a sayar da abin sai ya kosa yanzu wani zai ce ma shi ya sayar da masarar shi kuma ba a riga an girbe ta ba amma ya riga ya san ta yi goyo ta yi kwari zai iya sayarwa nan ba ne to duk wacce ka dan bude za ka ga 'ya'yan a shi to amma tana nan tana koriyar nan ba ta je ko ina ba ka sayar mata sannan akwai damuwa saboda haka duka shari'a tana so ta nuna mana ne kada ka ci dukiyar mutum ba bisa ka'ida ba shi kasuwanci halal ne amma ana gina shi ne akan yarda da kuma kwanciyar hankali baya halatta ka ci dukiyar mutum ba da yardarsa ba shi yasa Allah ya ce la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan sai yace an tarabin minkum da yarda haka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yahillu malum mri'in muslimin illa bi tibatin min nafsi dukiyar mutum musulmi ba ta halatta sai idan akwai wato yadda a cikin zuciyarsa shi ne ya yadda abin nan to wannan babu ne kace mishi motan nan fa da kace gani gaskiya ni ta dade a hannuna amma ba tana sha yace na yadda tana sha ba yace na yadda kana sha ce na yadda yace na yake ne to ba maganar ya dawo daga baya ce ba bai yadda ba dan ka gaya mata shi yace ya yadda aka yi irin wannan cinikin ya tafi da ita to ba maganar ya dawo ya ce ma malam gaskiya ba ni ba zan iya ba akai ka so kai ka bada zaɓi sai da na gaya ma to da haka duk abin da ake so ka fito ƙarara ka gaya ma mutum qala haddathana hassanu ibnu abi abbas qala haddathana hammamun qala sami'tu nafi'an yuhaddithu an abdullah ibn umara radiyallahu anhuma ana aisha radiyallahu anha sawamat barira فخرج إلى الصلاة فلما جاءت قالت إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق قلت لنافع حرا كان زوجها أو عبدا فقال ما يدريني نانا عائشة رضي الله عنها وانا حديثنا عبد الله بن عمر يكي تشوى تاي تشينكي ma'ana akan cinikin barira ma'ana bariran ta yi ciniki da su za ta ba su uƙiya guda tara sai ta zo amma ba ta da shi sai ta zo sai Aisha ta ce na fi cinikin babu laifi kana iya cinikin abu ka ce ka kasa ka siyar ma da wani cinikin ka ba shi shi ya ce yana da kuɗi zai siya da haka shi yana iya biya. To rana Aisha ta yi cinikayya da su. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita sallah. Bayan ya fita sallah sai suka aiko mata sun yarda da cinikin amma wala nasu ne. To lokacin da ya dawo daga sallah sai ta ce to ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen nan fa sun kiyarda. Sun ce ba za su siyar da ita ba sai dai inda sharadin su ne za su karbo wala dinta. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai innamal wala'u liman a'taka, wanda ya yanta mutum yake da wala'insa ba wanda ya sai da shi ba. Su yanzu siyar da ita suka yi. Da haka sun siyar da ita ne. Saboda haka ke din da kika siye ta ke ce za ki yanta ta. Ke kike da wannan ikon. Sai shi wato Hammam sai ya ce sai na tambayi Nafi. Nafi shi ne rawaito hadisin daga Abdullahi dan Umar almajirinsa ne. Sai na tambayi Nafi cewa wai mijin bariran nan ma tukunna bawa ne ko kuma ɗa ne. Abdullahi dan shi Nafi ya ce to wannan ni bai shafe ni ba kuma. Ce wannan bai shafe ni ba. Matsala ce cewa shi mijin nata bawa ne. Shi ya sa ita ta yi ta ƙoƙarin ta nemi ‘yancin kanta. Tana da miji. Ta ce in na ci gaba da zama da mijin nan gaskiya zan cutu. Saboda duk ‘ya’yan da za su haifa bayi za su fito. Saboda ita baiwa ce shi bawa ne. Don haka ita Barira ta je ta nemi hanyoyinta da yanda za ta yi tana muna na Aisha radiyallahu anha ta ‘yanta ta. To ta ‘yanta ta suna tare da mijin. Sai ta zo ta ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gaskiya ni ba zan iya zama da shi ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ni kuwa da zan so ki zauna da shi. Sai ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama umarni kake bani ko kuma shawara ne, domin in umarni ne ba za ta saba ba ni. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a ni shawara nake bayarwa. Ta ce to in dai shawara ne gaskiya ni ba zan zauna da shi ba, saboda ‘ya’yan da zan haifa ba zan so ci gaba da zama bayi ba. In ta yantu yanzu shikenan duk wanda zai aure ta ya yi da ita ‘ya’yanta ‘ya’ya ne. In kuma tana tare da shi tana ƙarƙashinsa duk ‘ya’yan da za su haifa ita ta yi bauta ‘ya’yanta su yi bauta ta cika ba zai yi ba. Kuma Allah ya sa mishi tsananin santa. An ce habbun ta yake a garin Madina yana yawo duk inda ya ga ta yana kuka yana cewa dan Allah ki zo mu zauna, ta ce ita ba za ta zauna da shi ba. To haka ta hakura da shi dai ta samu yancin kanta. Almuhim shi dai Nafi aka tambaye shi to wai da ne saboda baya son ma matsalar gaskiya ni ban abin nan ba. Saboda shi Nafi din ma shi ma Maula ibn Umar ne yayi. Nafi Maula ibn Umar. Ibn Umar shi yanta shi kenan. Shi Nafi. قال باب هل يبيع حاضر لباد بغير اجل وهل يعينه او ينصفه حديث يا غباتا باي دا da muka karanta wannan dadin cewa dangari baya zama dillali ga mutumin kauye ko to mala ya sake dawo da wannan babin har ila yau cewa to idan mutumin garin zai yi dillanci ga mutumin kauyen ba akan wani kudi da za a biya shi bane ba, shi kawai yana so ya taimaka masa ne, ko suka ce ba zai yi ba har yanzu har ila yau, ko da kudi ko ba kudi ba zai yi ba. To shikenan zai iya taimakonsa ya raka shi kasuwar ya nuna mishi inda ake siyar da kaya, ko ba zai yi ba. Shine ya ce wa hal yu'inuhu, zai iya taimakonsa mutumin kauye ne zai same ka ila garin ku daya kai kana gari shi yana kauye ya zo ya ce na zo da kaya amma fa ni kayan nan ban san inda za a yi aje a siyar da su ba, ko akwai wanda ka sani da zaka hada ni da shi, to zaka je ka hada shi da wani ko ba zaka hada shi da wani ba. Au yansahu, ko kuma dai kawai zai bashi shawara ne bashi ya zai ce kaga waccan kasuwar, in ka je kasuwar can in ka je ka binciki akwai wane da wane su suke siyan irin wannan kaya, kuma a cikinsu ma shi wanan shi ne ya fi dama-dama, wannan ita ce nasiha. To ya halatta ya ɗaya daga cikin wannan abubuwan ko bai halatta ba? Matsala ce ta saɓani, shi yasa shi kanshi Imamul Bukhari ya kawo babin a kan saɓani, an gane ko? Amma shi Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala dama in ya kawo irin wannan karatu ne ya zo ya saka, yana so ya ce ma matsalar na akwai saɓani. Amma shi abin da ya karkata gare shi yana ganin cewa babu laifi, yana iya bashi shawara ya bashi haske akan kasuwar, amma ba zai shiga a yi cinikin da shi ba. saboda wancan hadisin na hani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yabiu habirul libas, kada dan gari ya kuskura ya shiga cinikin dan kauye a cikin gari, ka bar shi ya je kasuwanci. Kaga kai ko kace to shikenan a kasuwan nan fa akwai wani akwai wani akwai wani, ya zo da kayan bai sanya kasuwa take ba, kace to shikenan ni shawarar da zan baka kaje ka samu wani da wani, na san Allah dan ka same su zaka samu abin da kake so. To wannan nasiha ce, wannan babu dai ma'ana yin hakan bai zama yayi dillanci ba, dan yana da kyau a san menene dillanci. Me ya dillanci a zama ina kunyan kasuwa
wanda
middleman me yake yi, me ya aikin sa zai shiga tsakanin mutane biyu, tsakanin mai fiye da mai fiye ba, ya ja duka biyu ya yanki can yanki nan ciki da waje,
ko? Me zai ja
zai ja can ya ja nan, ko? Dillanci a wannan wakilci kenan, wannan ka bashi wakilci kenan. Amma dillali zai zo ne ya same ka kana so ka sayar da kaya, to wani zo mu gani shin ka san masu siyan kayan nan kuwa, ko ina so ka hada ni da masu siyan kayan nan mu yi ciniki amma kai kana ciki, shine dillali a ni, ko ina so kayan nan ina so in siyar amma kaga tunda kai ka san wannan harkar ka zo mu ka harkar nan tare, kai ka dan samu ido a ciki, ko in ma kana so ni zan koma baya kai ka je ka min cinikin, shine dillali ai ko? To wannan shine dillali. Amma yanzu shikenan tunda an ce kar kai dillancin mutumin kauyen ya zo dan garin ku ne, kila ma dan uwanka ne dan babanka ne ya zo da kayan, to wani fa gaskiya na zo da kaya amma fa ni ban san yanda za a yi da su ba, to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar kai ciniki, kar ka zama dillalin sa. To dai Imam al-Bukhari ya ce to nasiha ba, za ka iya masa nasiha, to kaga wannan kayan da ka zo tsaya akwai kasuwar kayan nan da ka zo da shi, abinda zan ma nasiha na san akwai wane da wane da wane suna siyan irin wannan kayan, don haka ka je ka same su. Shikenan kai ba a so ka shiga kai tsaye ne cikin abin nan din, saboda ne komai yana iya faruwa, ana iya hada kai da kai ne biya tunda an ga mutumin tsauye ne a rusa kayan a yi wa ce ba haka aka yi ba, ko shi ya ji abin ma ya ishe shi, Allah Allah yake bargani shi ko nawa aka ziyar a bashi, duk haka yana faruwa. Ko ko kwanakin da ya diba ya ga kaya sun ki tafiya kuma can ana ta neman shi a gida, kuma shi yana ganin kai ne dan gari bai san kuma hannun da ya kama kila gara ma ya je da kanshi ya ziyar da kayan ba, kila ma in ya je ya ziyar sai ya fi ganin daraja abin fiye da in wani mai ziyar masa, dan duk lokacin da ya haɗa kayan ya yi gaba ya tafi sai ya zo ya ji labarin cewa ba kayan nan ba haka ake sayar da su ba, mai kake tsammani? Kaga akwai kiyayya za ta shiga, gaba za ta shiga, rashin yarda zai shiga, abubuwa da yawa za ta shiga. To wannan shine hikimar da aka hana. To kenan Imam al-Bukhari yana ganin cewa idan nasiha ta shiga ciki ko kuma ka dan taimaka masa amma ba ta shiga kasuwancin ba, yace to wannan ba dai. Misali bari na hada ka da wani, sai ka kira wani, wani da Allah akwai wani ya zo da wani kaya zai zo ya same ka, kaga kai ba kai wani ciniki ba, haka irin wannan yace yana ganin babu laifi, shi yasa da ya tashi fara kawo hadisi a nan ne zaka gane ra'ayinsa. Yace wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama idza tansaha ahadukum akhahu falyansaha lahu, idan dan uwanka ya nemi ka mishi nasiha to ka mishi nasiha, ma'ana in ya nemi shawarar ka to ya kake ganin za a yi da kayan nan, to nan in ka shiga ba kai laifi ba, amma kai ne da kanka da kaga kayan kaga cewa arha ta faɗo zaka mishi yankan ciyawa kawai da kanka kasa a wannan kaya ba sai ka je kasuwa ba, kasa a sa mishi fanka a kawo mishi ruwan sanyi da komai, wannan ba aikin ka bane ma, ka bari za mu yi magana da su dan haka yake ko? Ko in shagon ka ne zo ya same ka a shago da kayan ka sa a siyo mishi mafi kyan abincin da ake siyowa a kasuwa a ajiye masa, ka bari kawai wannan magana za a yi a gan shi sai dai ga ana waya ana waya ne san me yake faruwa ba, ka riga ka kawo mishi abin da kila bai baki bakon abinci ne a garin su, shi kuma dai yana ganin cewa riba ce tunda ya zo wajen dan gari, kuma ana yi
ana yin sosai kuma ana cutar da su. To tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana me yana ka nayi sai ka bar shi ai. Ai duk abin da kaga shari'a ta hana to akwai wata barna a cikin ta. Kuma duk abin da kaga shari'a ta yadda a yi shi to ka san cewa amfani ne a ciki ba barna a ciki. Haka tun an ce ma shari'a ta ce a bar kaza a nisance shi to zaman lafiyar ka ta nisance shi. Domin ka tuje shi a nan duniya kana ganin ka sha ba kauye ne ya tafi ka mishi dabara kayi waye kayi me ran da ka mutu ka tashi ba kauye kuma a can ba magana ba kauye da dan gari dukkan ku kauyawa ne a can eh kowa ba ko ne a gari sa tashi a kiyama kowa ba ko ne a tashi a kiyama dan ba wanda ya taba zuwa haka kowa ba ko ne dan haka da kai da shi dan in ba ku hada nan ba za ku hada a can to saboda haka gara a dinga kiyayewa a shi kamar yadda nake yawan faɗa shi kasuwanci akwai albarka a cikin sa kuma abu ne da Allah ya halatta amma ba dole sai ka kulla nan da can ka ce dole sai ka samu abin da kake so ba duk abin da kake so ka samu kaga cewa wannan abin ya kauce ma ka'ida to ka hakura komai yawan sa komai ribar da zaka samu kaga cewa abin nan da zan samu abu kaza a ciki ya saba da ka'ida ta shari'a to ka hakura da shi kuma duk abin da zaka samu komai karancin sa kaga cewa yayi daidai da shari'a karba Allah zai sa maka albarka a ciki. Wani sahabi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a mata addu'a saboda gaskiyar sa a kasuwanci da amanar sa sahabbai suka ce in ya kasa kasa wallahi sai ya riga kowa ziyarwa kasa in ya sa sai ya ziyar da ita saboda ya riƙe amana da gaskiya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya bashi kuɗi dinari yace yaje ya siyo mishi afiya a kasuwa da ya tafi ba waya lokacin ba komai ya tafi da ya je kasuwar ya kalli kasuwar sai ya ga wata afiya babba lafiyayya ya je ya yi ciniki sai ya siye ta aka siyar mata da ya ga an siyar mata ya ga tana da girma shi kuma yana so ya kyautata ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sake shiga da ita kasuwa shi kuma ya kai wani waje shi ma ya kasa ta sai aka siye ta da ninkin abin da ya sai wannan din sai ya koma ya je ya sai wata kuma da tafi wannan kuma duk da haka kudi ya sake raguwa a wajenta sai ya zo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga akuyar ka ga kudinka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me kai ya ce ai da ka tura ni nayi kasuwa nayi kaza nayi kaza nayi kaza. Manzo Allah ya ce Allah ya ma albarka a cikin kasuwancin ce ko kaza ya taba sai ya yi riba a cikinta. To me ya kawo haka gaskiya to abinda yan kasuwa mu ake bukata da su gaskiya ne wallahi zaka shiga kasuwa ka samu mutum 100 da kyar ka samu mutum 5 masu gaskiya kuma musulmai ne suna sallah 5 suna azumin ramadan wani ma 10 karshe a maka yake zai je umara amma bai da gaskiya a kasuwa. Haka irin matsalolin da muke samun kanmu a ciki mu ne za mu gyara yau in ɗan kasuwa ya rike gaskiya da amana shikenan mutane za su sauki da samu sauki ba boye ba koye koye babu dungu a cikin kasuwa ba a kawo kaya da gangan yan kasuwa su hada kansu da ciyaman din da kowa a koye kayan a kisakewa sai ana ganin kaman ya kasa sannan a zo a ce ai an ƙara kudin kaya kuma duka in kai ka ji ƙara ma sai ka shiga damuwa sai dai yawan su kai ka ƙara ko a rufe shagonka wai saboda ka saba ka'ida ko ce to kai ya zaka dinga siyarwa bayan da ake siyarwa a kasuwa ba to ba haka bane ka'idar saboda haka in dai har za mu tsare gaskiya da amana a tsakanin mu za mu ji tsoron Allah za mu samu sauki a cikin rayuwar mu. To amma matsalar da muke samu cewa kowa bai da gaskiya shi kanshi mai siyan da zai samu dama sai ya cuci mai siyarwa zai iya cutarsa ana samu da yawa zai zo ya zo shagonka da komai da komai ku yi cinikin ku yi komai da komai ya ce ba ni a kan nan banga kana tura zai tura ma kuma za ka ga ya shiga aladi ya shiga in ka dafka je ka zuwa ka gaba ko kwa baci mutane nawa aka ma wannan shi ne zai shi ma bai da gaskiya za ka ga aladin ya shiga kuma da yan bankin ake yada kuma ya riga kudin ya shiga, kana zuwa an kaje ka duba balance ɗinka sai kaga kudin da yake cikin nan naka shine babu wancan kudin, shi kuma ya riga ya tafi, kuma yana tafiya da yawon shagon ka kana kiran waya da za a ce not available saka shawara shi. Kowane bangaren ka kalla, in dai za mu yi haƙuri mu haƙurtar da zuciyarmu mu ji tsoron Allah mu bi abin da yake daidai sai mu zauna lafiya. Duk wahalhalun da muke sha wallahi fa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, mu muka ja mu kanmu kuma mu muke ja mu kanmu, da za mu koma mu ji tsoron Allah sai Allah ya sa mana albarka. Sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani abu suke da shi da yawa ba, amma dan kadan da suke samu mai albarka ya ishe su, suna gaskiya a cikin kasuwancin su, babu cin amana. Haka abin da ya kamata mu tsare kenan, kuma yau ka tashi ka tsaya gaban Allah madaukakin sarki, Allah ya ce yana kaunar ka saboda kai dan kasuwa ne mai sauki. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allaha yuhibbu rajulan samhan idha ba'a, samhan idha ishtara, samhan idha qataba, cewa Allah yana kaunar bawa mai sauki a cinikinsa, ko siya zai yi, ko siyarwa zai yi, ko bashi zai karba, ko bashi zai maida, shi komai nashi sauki. To Allah yana son wannan. To a ce Allah ya tashe ka cikin yan kasuwa ran tashin alkiyama ya ce kai kana cikin wanda nake kaunar su, wani can kuma yana nan wanda kake ganin shagon shi ya cike makin da ka la ce kai kana cikin wanda bana son su, so ya za ka ji? Ai ba daɗi, ba da shi. Saboda haka mu kokari mu kiyaye ire-iren wannan babin, suna da muhimmanci a cikin rayuwar mutum. Kullum zai zo zai tambaye ka hukuncin sallah da azumi, ga kasuwar abin da yake ci a cikin sa, da abin da ya gina gidansa, da abin da yake hawa bai tambaya ba. Sallah wannan kai da Allah, amma wannan abin da zaka ciyar da iyalanka, ka ciyar da kanka, ka ciyar da wasu ma, ka zo ka sama a cikin aikin Allah kuma baka san menene abin nan, ta ina ka samu shi ba, ka kamata mu san irin waɗannan abubuwa. Shi yasa malamai suna musamman zaka ga sun ce kitabul huyu, littafin da yake magana akan kasuwanci. Amma yanzu da yan kasuwa ba ga wasu da wani, dan da abin da zaka ga musu zaka ce ba ruwa, ba cuta, ba cuta, ba wannan kasuwan baya son yaji wannan magana, an bi jalal mutane kawai su har kasu abin da suke so su ji kenan. Aka Allah madaukakin sarki ya kare mu da imani. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أني محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أولاً تنبيهنا شوى ما شئت أيه، bayan kwana uku da haihuwa sai mijinka ya sake ta, to yaya hukuncin jininta zai kasance? Na farko, shi mai tambayar yana da kyau ya bayyana sakin da ya mata, saki ne na saki ɗaya ko saki ne na gama aure. yana da kyau in za ka yi tambaya ka faje ta yanda take gaba daya. Ma'ana macen da ta aihu na shakka cewa tana nifas, tana jinin aihuwa. In gane ko? Jinin aihuwa daban, jinin al'ada daban, abubuwa ne guda biyu daban daban. Shi wancan jinin aihuwa dalilinsa aihuwa ne ta iya yiwuwa wasu jijiyoyi sun karkatse a yayin fitowar ɗa ko ƴa, ya zama an samu rauni ake samun wannan jini na nifas, ko kuma abin da ya rage a cikin mahaifa yake kokarin fita. Jinin al'ada shi kuma wannan al'ada ne da Allah Maɗaukakin Sarki ya ɗaura ma mata, wanda duk wata mace tana wannan jini ɗin. Kuma dalilinsa shi ne wato Allah Maɗaukakin Sarki cikin ikonsa ya sanya mata akwai wani abu da yake sauka cikin mahaifarsu, wanda wannan abin da yake sauka cikin mahaifa shi ne idan ya zama mace ba ta yi aure ba, kenan wani baya saduwa da ita, abin nan zai zo ya zauna cikin wannan wato mahaifa tata har ya gama zaman shi, sai ya gurɓace, sai ya zama jini ya dinga fita a jikinta. Idan kuma ana saduwa da ita Allah ya kaddara akwai ciki, wannan abin da zai zo din da yake zama jinin al'ada shi ne idan ya haɗe da ma'ana mani na ɗa namiji da na ya mace, shi ne sai ya je ya haɗu da wannan abin, sai a samu shigan ciki, sai ya zama jinin ya tsaya. Dama wannan abin shi yake saukowa, sai ya zama in babu wani abu sai ya zama jini sai ya tafi. Amma da zarar an samu shigan ciki to shi kenan. Shi yasa mafi rinjaye ko mafi yawancin lokaci in mace ta samu ciki ba ta jini, saboda wannan abin yana sauka ne a duk wata. Idan kuma guda ɗaya riga ya sauka har ta samu ciki to ba zai ƙara sauka ba sai bayan ta aihu. An gane ko? To hukuncin mace da za a sake ta asali shi ne duk macen da ta zama wacce take al'ada ce, shi ne idan aka sake ta iddata shi ne wato ko jini uku ko tsarki guda uku. Inda Allah ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, ma'ana idan tana cikin tsarki ne mijinta ya sake ta, idan saki ne na farko ma'ana tana cikin idda, amma a matsayin matar shi take ba za ta bar gidansa ba, sai dai in yayi jinkiri ya ki mai da ita tana zaune tana zaune tana zaune har lokacin da ta ga jini na al'ada, still tana na a gidansa, za ta ci abincin shi ko in ce abincinta dole ya ciyar da ita, dole ya tufatar da ita, ya ba ta wajen kwana har lokacin da za ta ga jinin farko, sannan ya zo ya ɗau lokaci ya yanke ta ga jini na biyu ya sake zuwa, sannan ya ɗau lokaci iyaka kwanakin ya sake katsewa, jini na uku ya zo, sannan ta sake ɗaukan lokaci ma'ana ta yi tsarki, da ta gama tsarkin nan na jini na uku to matuƙar bai mayar da ita ba, to aure ya ƙare tsakanin shi da ita, aure ya ƙare tsakanin shi da ita. Kaga ana neman kusan wata uku kenan. To kaga in macen da ta aihu ne ya sake ta za a yi la'akari da wannan abin, ba za a kirga da wancan jinin naka na aihuwa ba, dan yanzu ba da shi za a yi hukunci ba, yanzu a yi hukunci ne da jinin ta na al'ada dan ta shiga cikin wannan mutsallaqat wanda aka sake su, haka ana hukunci ne da jinin al'ada ba da jinin aihuwa. An gane ko? Wannan macen da al'adance ba ta da matsala, al'adan yana zuwa mata kowane wata, wacce take da ciki ita ce in ya sake ta to ita al'adanta da zai kare shi ne lokacin da ta haihu, tana aihuwa to shikenan sirar. Misali inda zai sake ta yau an kai wata tara suka samu sabani ko watan aihuwanta ya ki bata kudin asibiti ya yi waye waye mutu ya dawo, aka je ya ce to shi ya ma fasa ya sake ta, yana sakinta sai ta aihu to shikenan ba shi ba ita, idda ta kare. In ta ga dama a ranar in ta yi tsarki ta samu mijin da zai aure ta ta aure shi, da an ce wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna, tana aihuwa shikenan. Kuma ya faru zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wata mace mijinta ya sake ta ta aihu kuma da tana aihuwa ta yi tsarki wani ya zo ya neme ta kuma ta aure shi. Ba ga wannan mai ciki kenan. To akwai waɗanda kuma su ba su da jini ko kuma jinin ya yanke musu baya zuwa. Ko kuma ba ta da tabbacin wani lokaci jini yake zuwa mata, yana iya zuwa mata kwana uku ya ɗauke ya sake dawa bayan kwana goma ya sake ɗauke haka. To waɗannan irin waɗannan hukuncinsu shi ne za su yi zaman wata uku. In watan farko ya yi bai dawo da ita ba, wata na biyu bai dawo da ita ba, tana shiga wata na uku, amma fa watan sama ake magana ba watan takarda ba. Ba su Januwari ba, yanzu ba muna Rabiul Awwal yau nawa ga wata hudu ne ko biyar? Yau shida ko? To, almuhim dai ko shida ko bakwai, an san Rabiul Awwal. Ya sake ta yau Rabiul Awwal yana bakwai ga wata, aka shiga Rabiul Thani ko? Ya kai bakwai ɗin ko shida ko takwas ga wata, ta yi wata ɗaya kenan. Ya shiga Jumada ko ta yi wata biyu kenan ko? To Jumada na ƙarewa, aka shiga ɗaya Jumada ɗin, to shi kenan ta ƙare, abin nan ɗinsu ya ƙare da ita. To da haka wannan maganar jini na nifas wannan ba a la'akari da shi, dan shi ba jinin al'ada ba, kuma shi iyaka tsayin shi ba yi da mafi ƙaranci. Wasu na cewa, malamai suna cewa mafi yawancinsa shi ne kwana 60, mafi ƙarancin shi kwana 40. Ko? Cewa mafi ƙarancin shi kwana 40. Saboda haka za ta yi la'akari ne da jinin al'ada, don haka in ya sake ta za ta jira har lokacin da nifas ɗinta zai ɗauke. In gane ko? Idan nifas ɗin ya ɗauke, ma'ana jinin biki kenan, to sai ta fara lissafin jinin al'ada, shi ne zai zama iddarta. Inda shi wannan hukuncin shi wani abu ne da ba za ka ɗauki wannan ka ɗaura a kan wancan ba. In gane ko? Allahu ta'ala a'lam, Allah shi ne mafi sani.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
توعت بنور